sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC.
Gabarin da sojojin Sudan kuma shugaban gwamnatin rikon kwariya ta kasar Abdul Fattah al-Burhan ya sauke mataimakin sa Muhammad Habdan wanda ke jagorantar rundunar sa-kai ta RSF. Taron kasashen kungiyar G7 masu karfin tattalin arziki ya bukaci kasashen duniya su tashi tsaye wajen dakile mummunan tasirin sabuwar fasahar kimiyya dake kwatanta ayyukan bil'adama wato artificial intelligence a Turanci. Hukumomin shari'a na kasar Iran sun zartar da hukuncin kisa ga shugaban kungiyar da ta yi safar wasu mata 'yan kasar zuwa kasashe makwabta domin sana'ar karuwanci.
To masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Asabar 20 ga watan Mayu shekara ta 2023. To kun ga dai kun ji kanun labaran duniya, idan kuma muka je wato muka leka bangaren rahotannin mu, za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Borno ta gabatar da wasu mutane fiye da 100 da ta kama bisa zargin aikata manyan laifuka daban-daban a jihar.
Akwai masu shaɗe, akwai masu kisan kai, haɗin baki da kisan kai, akwai kuma 'yan fashi wanda ma har mun samu bindigoginsu, akwai masu kwaya ko sai da kwaya.
Haka kuma za mu kawo muku fashin bakin masana dangane da kalubalen tattalin arziki da ke jiran sabuwar gwamnatin Najeriya da za a kaddamar a ranar 29 ga wannan watan na Mayu.
Bashin da na ji ana bin Najeriya ta kai akalla biliyan 103, wannan basussukan babban kalubala ne ga gwamnatin da ke zuwa.
Idan muka leka kasar Kamaru, za mu kawo muku rahoto kan bikin ranar haɗin kai 'yan kasar ta bana. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma za a ji shirin muna dawo lafiya wanda Baba Yakub Makeri ke gabatarwa, amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaru. Aje jama'a, shugaban da na sojojin Sudan kuma shugaban gwamnatin rikon kwariya ta kasar Abdul Fattah al-Burhan ya sauke mataimakin sa Muhammad Hamdan Daglo wanda ke jagorantar rundunar sa-kai ta RSF. Matakin ya biyo bayan yadda bangarorin biyu suka rikide suka zama makiyan juna, inda fada ya barke tsakanin su fiye da wata guda da ya gabata. Yanzu a jiya jama'a ana ci gaba da gwarzawa tsakanin dakarun bangarorin biyu, musamman babban birnin kasar ta Sudan wato Khartoum da kuma yankin Darfur. Yanzu haka dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa bukatun ayyukan jin kai na ci gaba da karuwa a kasar ta Sudan, inda har ma shugaban hukumar kula da ayyukan jin kai na majalisar Martin Griffiths ya sanar da tallafin dala miliyan 22 ga asusun tallafa al'ummar Sudan da suke fita daga kasar saboda yaƙin. Hukumar ta ce zuwa yanzu fiye da mutane miliyan guda ne suka rasa matsugunansu sanadiyar fadan madafin iko tsakanin al-Burhan da Hamdan, yayin da ɗaruruwa suka rasa rayukansu cikin fiye da wata guda da aka kwashe ana gwarza yaƙin. Rahotanni sun ce fararen hula sun shiga yaƙin a inda kabilu daban-daban ke kai wa juna hari a ƙauyukan lardin Darfur, yayin da aka ci gaba da musayar wuta a tsakanin dakarun gwamnati da mayakan sa-kai na kungiyar RSF a birnin Khartoum a jiya jama'a. Taron kasashen kungiyar G7 masu karfin tattalin arziki ya bukaci kasashen duniya su tashi tsaye wajen dakile mummunan tasirin sabuwar fasahar kimiyya da ke kwatanta ayyukan bil'adama wato artificial intelligence a Turanci. Kungiyar ta ce wani lokaci a wannan shekara da muke ciki za ta kaddamar da tsarin muhawara da tattaunawa game da yadda za a rungumi tsarin amfani da wannan fasaha ta hanyar da ta dace. A ƙarshen taron da suka gudanar a Hiroshima, babban birnin kasar Japan, shugabannin kasashen kungiyar ta G7 sun faɗa a yau Asabar cewa za su samar da wani kwamiti da zai yi nazari akan matsalolin da suka danganci kwaikwayon fasaha da jirkita bayanai. Mambobin na kungiyar G7 sun lura cewa sabuwar fasahar rubuce-rubuce ta ChatGPT da hanyoyin ƙirƙire-ƙirƙiren sauti da hotuna ta hanyar kimiyyar artificial intelligence abubuwan farin ciki ne amma sukan jefa fargaba da kuma haifar da rudanin haccin mallaka tsakanin ma'abuta kirkire-kirkire da rubuce-rubuce a duniya. A daren jiya Juma'a Rasha ta kai harare ta sama a sassa daban-daban na kasar Ukraine da suka hada da babban birnin kasar Kyiv. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban na Ukraine Volodymyr Zelensky ya isa kasar Japan domin halartar taron kungiyar G7 ta kasashe masu karfin tattalin arziki. Jim kadan bayan isar sa birnin Hiroshima inda taron ya wakana, shugaba Zelensky ya wallafa a shafin sa na Twitter cewa manufar taron ita ce wanzar da tsaro da kuma haɓaka haɗin kai a tsakanin mu domin tabbatar da nasarar mu. Yana mai cewa nan gaba kadan zaman lafiya zai kasance tare da mu.
An jima kadan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotannin mu. Rundunar 'yan sandan jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya ta gabatar da mutane 110 da ta kama da ake zargi da aikata manyan laifuka daban-daban a fadin jihar a kokarin da ta ce tana yi na yaki da miyagun laifuka da matsalolin tsaro a jihar. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Kwamishinan 'yan sandan Abdul Umar ya yi dai karin haske game da waɗannan mutane da aka kame kamar haka.
Mu 'yan sanda ba za mu kasa a gwiwa ba domin mu tabbatar da cewa an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Borno. Yau na tabbatar muku da cewa mun sami case guda 70 wanda kuma ba mu kasa a gwiwa ba da sannan muka samu wannan case din mun cafke miyagu 110. 110 nan za su fukanci bincike mai tsanani wanda kuma idan mun gama cikin iko Allah za mu kai su kotu. A cikin mutanen da muka kama akwai masu fyaɗe, akwai masu kisan kai, haɗin baki da kisan kai, akwai kuma 'yan fashi wanda ma har mun samu bindigoginsu. Akwai masu kwaya ko sai da kwaya ko shan kwayan, kuma sannan muna da waɗannan 'yan maliyans. 'Yan maliyans ɗin wasu 'yan ƙungiya ne masu gashi a hargitse kuma sukan tasowa mutane wanda ba su ba su gani ba, sake su da wuka wani lokacin su kwace musu abubuwan hannunsu har ma da kuɗi. So cikin iko Allah mun tattauke su. Akwai kuma ishu na ganye mai yawa wanda muka kama, amma kuma masu ganyen sun gudu, sai dai muna kan kokarin tsafke su. Idan mun tsafke su kuma su cases na kwaya da sauransu muka mika wa NDLA domin a tabbatar da cewa an hukunta masu laifin.
To kome mutanen da aka kame da waɗannan laifuka da ake zarga ke cewa
Almata Buka.
To me kike aka kawo kina?
Na laifi.
Na me kenan?
Na haifi yaro na jefa.
Kin jefa da yaro? Ba ki haife shi da uba ba ne?
A da yake ni ban sani ba, ita ne ta fara kuka na sai abin ya zo da ajiyar. Na gan su korai, a'a na gan su. Ba
'yar uwata
ba ne, ni
ban taba ganin ta ba. Ya yarinya ta mutu ko
ta mutu ba? Ta mutu yarinya.
Eh, amma ni ban san ma kin san ta?
Ban san ta ba. Ta je ne gidana.
Ko ta je gidan ki ne?
Eh.
Me sunan ki?
Sunana Fat.
Wane ce?
Na Muhammad.
Eh.
Me ke aka kawo kanin laifin me ke ake zaman ka da shi?
Laifin zata.
Sata me?
Waya
aina?
Eh, a wajen.
Da post office?
Eh, a wajen.
Eh, ya sunanka?
Ali Malam.
Ali Malam, me kai aka kawo kana?
Allah bari ni akwa shi ne kawani nan. Yara angon mu ne suka yi kisa.
Suka
yi kisa.
Suka yi kisa?
Eh.
Yara angon ku?
Eh.
Wasu mutane ke dan da ake zarga da aikata laifuka daban-daban a jihar Borno da kuma ake hannun jami'an 'yan sanda a yanzu hakan, wanda suka ce za su gurfanar da su a gaban kotu idan aka gama bincike a kansu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da ci gaban labaran duniya.
Italiya na samun tallafi daga kasashen ƙetare a daidai lokacin da take fuskantar mummunar ambaliyar ruwa wadda aka bayyana a matsayin mafi muni da kasar ta fuskanta cikin ƙarni guda da ya shuɗe. Rahotanni sun ce mutane 14 aka ba da labarin sun mutu yayin da dubbai suka tsere daga gidajensu, inda aka ba su mafaka a wasu cibiyoyi. Hukumomin kasar sun ankarar da mazauna sassan lardin Emilia Romagna, inda gabar koguna da dama suka kare sanadiyar ambaliyar. A yar masu aikin ceto na ƙara kaimi wajen tallafawa yankunan da ambaliyar ta yi wa barna da kuma waɗanda ke fuskantar barazana daga ambaliyar bayan da aka kwashe watanni 6 ana malalar ruwan sama. Jami'an aikin ceton waɗanda suka kunshi sojoji da sauran jami'ai na neman mutanen da ruwa ya yi wa gidajensu ƙawanya da kuma waɗanda suka mutu sanadiyar ambaliyar. Tunda hukumar lafiya ta duniya ta bayyana aniyar tallafawa kasar ta Italiya dalilin wannan iftila'i kamar yadda shugaban hukumar ta WHO mai kula da yankin nahiyar Turai Hans Kluge ya bayyana. Hukumomin kula da fannin shari'a na kasar Iran sun ce sun zartar da hukuncin kisa ga shugaban kungiyar da ta yi safarar wasu mata ƴan kasar ta Iran zuwa kasashe makwabta domin sana'ar karuwanci. Hukumar shari'ar ta Iran ta ce wani mutum mai suna Sharuz Sakanur wanda aka fi sani da Alex shine shugaban kungiyar kuma shine ya jagoranci safarar ƴan matan zuwa wasu kasashen Larabawa kamar yadda kamfanin jillancin labaru na Mizan ya ruwaito. A yau da safe ne aka zartar da hukuncin kisa ga Sakanuri saboda samun sada laifin safarar bil'adama da kuma tursasa karuwanci. A shekara ta 2020 kafofin labarai na Iran sun ruwaito cewa an kama Alex ne a kasar Malaysia bisa haɗin gwiwa da hukumar ƴan sanda ta ƙasa da ƙasa. Kana daga bisani aka miƙa shi ga hukumomin na kasar Iran. A shekara ta 2020 ma an yanke masa hukuncin kisa saboda samun sa da laifin rashawa da cin hanci.
Saida Mahmud Ibrahim Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A kasar Kamaru yau ne aka gudanar da bikin ranar haɗin kan ƴan ƙasa, bikin da ake yi a kowace shekara domin ƙarfafa zaman lafiya tsakanin al'ummomi masu ƙabilu da addinai daban-daban a ƙasar. Muhammad Rabi'u na ɗauke da ƙarin bayani.
Matsayin birnin Gawundare ne yasa ya zama wani wuri mai muhimmanci wanda ke bada damar rayuwa tare, zama tare na da tushe a cikin rayuwar al'umma. Muhammadu Awal Amawo ya ƙara da cewa
Kamarun ba mu da bambanci, muna da kabila yayi 200 da ƴan kai, ba magana arna, ba magana musulmi, mu dukkan mu hade yake. Idan suna sallan su ma suna kiran mu, mun kuma idan muna sallan azumi da laya muna kiran su su zo wajen mu. Tsakanin mu da kabilu kam ba matsala, mu musulman kai Kamaru gaba daya. Shi sa haka ake zaman lafiya a nan ƙasar mu, don ba a tsaya wannan arni wannan musulmi, mu duk ɗaya muke.
Zama tare kaman yarda da juna na haifar da karɓan nau'in sutura. A nan cikakkiyar kwatanci na zaman tare yake. A wannan yanki na ƙasar al'ada ba ta yin sofaye. Ibrahim Malam Ambargo ya ce
kan maganan kuma shi sutura da ake faɗa, sutura kan a yau kowanne na kowa ne. Daga can ba za ka hango mutum ka ce shi nan kaza ba ne, a musulmi ne da tsaron nan, ko arne ne da tsaron nan, ko kuma anne ne da jumfan nan, ko kuma da garin nan musulmi ne. A nan yanzu wannan kan babu shi.
Aure tsakanin ƙabilu ba shakka ba wai kawai ana yi masa rawani ba ne, fiye da haka kuma ya tabbatar da matsayi da haɗin kai ya cimma a wannan yanki na ƙasar. Sunusi Sarkin Gorun Adamawa ya yi bayani kamar haka.
An ka koma can baya, ai iyayenmu nan inda ka ga dottijo na da mata biyu uku a gida, to zaka samu duk kabilai ne a cikin gidan. In ma Bahaushe ne bai haɗa Hausa duka hudu ba, zai zaka samu a'a Bahaushiyan, ba Fulatana, ba Bumiya, ba Duriya, a'a zaka samu ma irin waɗancan kabilun da suka dawo cikin mu suka musulunta, duk su ma ana auren su a zauna da su, kuma an haifa da su, yanzu duk an zama ɗaya. Yanzu dai ka zo anguwa Hausa nan dai ba zaka bambance waye Bahaushe waye ba Bahaushe ba.
A ra'ayin ƙorarre, haɗin kai yana nufin horar da ƴan ƙasa a cikin al'adunsu, mutunta ra'ayi na gaba ɗaya, amfanin jama'a, ɗabi'a da kimar demokradiyya, damuwa da rayuwa tare cikin jituwa da buɗewa ga duniya. Muhammadu Rabi'u Ɗanba, muryar Amurka daga nan Gawundare Cibiyar Adamawan Kamaru.
Ta gaida Muhammadu Rabi'u. Yanzu kuma bari mu sake komawa Najeriya, inda a yayin da ake kammala shirye-shiryen rantsar da sabuwar zaɓaɓɓiyar gwamnati a ranar 29 ga watan nan na Mayu, masu fashin baki na bayyana irin ƙalubalen tattalin arziki da ya baibaye ƙasar, wanda kuma suke fatan sabuwar gwamnatin za ta mai da hankali a kansa. Zainab Babaji ta haɗa mana wannan rahoto na musamman daga jihar Filato.
Najeriya da ke da taken mafi karfi a Afirka tana da akalla mutane da suka haura miliyan 200. Karfin tattalin arzikin Najeriya ya ta'allaka ne kan man fetur da iskar gas da take sayarwa a kasashen duniya sai harkokin noma da sauransu. Habaka tattalin arzikin kasa na daga cikin manyan batutuwa da sabuwar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ya kamata ta fuskanta. Mr. Philemon Ayuba, masanin tattalin arziki a Najeriya, ya mun shimfiɗa kan halin da Najeriya ke ciki a fannin tattalin arziki da abubuwan da ya kamata gwamnati ta sa a gaba.
Bashin da naji ana bin Najeriya ta kai akalla biliyan 300. Wannan basu sukan babban kalubala ne ga gwamnatin da ke zuwa in basu shirya kudaden shiga ba. Harkan gwamnati ma yana iya zaman babban damuwa ne a wannan shekaran akalla kusan 60 ko 70 kudaden shiga yana tafiyar biyan basussuka yawanci masu biyan haraji talakawa ne manyan mutane ba su biyan haraji wato in gwamnati ba ta yi wani shiri ne dindindin da za ta bi duk masu biyan haraji ba kudaden da na shigowa ba zai iya biyan bukata ba domin kowane dan Najeriya guda daya bashin da gwamnati ta kai riga ta ci da ya dora kan wuyan kowane dan Najeriya ya kai kusan 300,000 to biyan wannan basussuka babban damuwa ne kasafin kudin Najeriya ba ma iya samun biyan bukata kaman wannan shekara kasafin kudin shekara Najeriya trillion wajen 22 to a cikin wannan kudin akalla trillion 10 bashi za a ci a cikin 22 da aka kasafa din trillion 6 zai tafi biyan ruwan basussukan da an riga aka tara a nemi kwararru kuma masu fadin gaskiya
duk da yake kai maganan biyan haraji akwai waɗansu hanyoyi da ita gwamnati za ta duba na abubuwan da muke da shi na albarkatun ƙasa ko kuma wayansu albarkatun da Najeriya ke yi da ke da shi don ta maida hankali kai ta yanda za a inganta wannan kuɗin shiga
suna nan da yawa ɗaya daga cikin su masalan sacin man fetur da ake yi kamun ma a sarrafa shi ya kamata gwamnati ta kula da wannan wurin na biyu ba state guda daya a Najeriya da bata da ma'adinin da zata biya mana bukata ba amma ana kai su turai gwamnati bata samun haraji a kansu dole sai an yi wani abu akai maganan cin rashawa mun dinga fadiwa daga dola wajen 200 kowane ɗaya yanzu ana neman 800 ne to kuma dada fadiwa yake yi IMF kwanan nan tana ce basussukan mu ya dada muni domin nera mu bata da amfanin da ya kamata wannan abun tana mugun ƙara yawan basussuka da muka tara to in ba da maruwanta to in ba dai an magance shi ba ba za a ci nasara ba
ganihu shehu kanam kuwa gyara bangaren wutar lantarki zai haɓaka tattalin arzikin Najeriya
duk kasan da za ta samu ci gaba mai daurewa ci gaba da zai buwaye mutane su samu abin da za su yi na dogaro da kawunan su na bunkasar masana'antu to dole sai an samu kasa tana da arziki na wutan lantarki saboda na farko masana'antu ba za su iya wanzuwa su yi aiki su kuma samu daman ɗiba ma'aikata a rage zaman banza dukiya yalwata a cikin al'umma ba sai an samu wutan lantarki kamar yadda nake miki magana Morocco yanzu tana kokarin wuce gaban kowane kasa a Afirka gaba daya wurin tattalin arzikin wutan lantarki ta aiki da karfin hasken rana to wannan tsarin Najeriya muna da kafan da zamu iya yin wannan fiye da kowace irin kasa a Afirka ganin cewa wurin da Allah ya ajiye mu ni ina kallon cewa idan muka inganta wannan bangaren to zai taimaka wurin inganta abin da ya shafi aikin gona zai taimaka wurin farfado da masana'antunmu zai taimaka wurin bawa matasan mu da yawan gaske da suke zaune ba su aikin komai su samu daman da za su yi dogaro da kai
idan aka ci ka bada shawara duk da yake ita wannan gwamnati mai wucewa ta yi iyakan kokarinta amma kana ga ina ne ta gaza na wajen haɓaka wannan wutan lantarki
ai gaba ɗaya bangaren wutan lantarki a irin nawa fahimta an samu gazawa babu wani bangaren kasan nan yanzu da zaki je ki samu wutan lantarki awa ɗaya awa bakwai ana nan an bada wuta to ta ina masana'antu za su gudana ta ina yan kasuwa za su yi kasuwanci ta ina kuma mata da ke sayar da zoko da take son ta sayar mai tsanyi za ta iya tsayarwa kamar yadda ake cewa shi shugaban kasa zabebe yayi iya kokari aka samu independent power supply wa jihar Lagos so muna ganin da gaskiya ake bukata muna da gas muna da koguna muna da wurare daban-daban da za a iya hanesin a samu wutan lantarki a Najeriya
A cewar Mr. Austin Gozuk, malami a sashen tattalin arziki a cibiyar kimiyya da fasaha ta jihar Plateau, Najeriya za ta iya inganta tattalin arzikinta da fasahar zamani na ICT.
Shawaran da zan ba ma wannan gwamnati, in za a iya tackling issue of security, zai ba ma mutane confidence a wannan gwamnati.
Tsaro
kenan. The next thing to do is to reduce the cost of governance. A rage
inda ake kashewa.
Kashewa.
Harkokin ayyukan gwamnati.
Haka. Akwai agencies na gwamnati da suna repeating abubuwa da yawa. In za a imagine nasu a wuri daya, zai taimaka samun kudi a rage kuma wasu abubuwa da kudaden. Another way shine a duba kuma zancen ICT.
To amma idan aka ce kaman ICT da kai magana wayannan kafafe na zamani, ta yaya gwamnati za ta samu kudi a irin wayannan wuraren?
Dole ne sai mutum ya je da nisa, ba mutum yana da waya yana aiki a ciki. Kuma a wannan duniya da muka samu kanmu yanzu haka ne abin da yana kawo tattalin arziki sosai kenan ICT.
Masana sun yi ittifakin haɓaka tattalin arzikin Najeriya shine zai samar da aikin yi wa dimbin matasan kasar da shawo kan matsalolin tsaro da samar da ci gaba a sauran bangarorin rayuwar al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar ta biyu da Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Har yanzu wannan shirin na ci gaba da duba batun alƙalumar da sashen ƴan sanda mai kula da motoci ya fitar na mutanen da suka mutu cikin watanni uku farko a wannan shekara ta hanyar hatsarin ababen hawa da suka kai 544, lamarin da ya daga hankalin al'ummar kasar. Wakilinmu a birnin Kumasi, Hamza Adam, ya tattauna da Malam Muhammad Kana, sakataren wata kungiyar masu motoci masu zaman kansu ta kasa ta GPRTU, ko ya suka samu wannan labarin.
Labarin da ya zo mana kan asalin mota yana da ban tsoro, yana da ban tsoro kwarai da gaske, domin as of last year da muka yi meeting, statistics ya nuna cewa kaman accident ya reduce, ya zo kasa, most especially in Ashanti region. Sai muna duban kaman in mun shiga sabon shekara da muke cikin ga haka za a tafi, da yake za mu samu accident free kan hanyoyinmu, domin saboda direbobinmu last year nan sun kiyaye, Allah ya kiyaye su, kuma sun kiyaye kansu. Sai dace wata uku da muka shiga cikin first quarter nan, ba haka muka same shi ba. Hatsarori iri cikin daban su, shi abu ne mai cewa ne waɗanda suka rasa danginsu a cikin wannan hatsari, muna ma kowa ta'aziyya, Allah ba kowa hakuri, wayanda kuma suka ji ciwo kuma Allah warkar da su. A takaice dai abin da ke ciki kenan.
To ranka da bisa bayanai da kuka tattara, me kuke ganin yake haifar da waɗannan hatsurra?
Well, a kashin gaskiya kaman da ka tambaya, hatsari dai in ya zo ya zo, amma in zai zo ya kamata a samu wani kiyayewa da yake, ko in ya zo a samu wani minor injuries cikin hatsari. Tribunal mu na zamani mafi yawanci akwai wanda ake ce ma wawa drivers nan,
wato wadanda ba su da tashoshi kenan, suna kai da kawowa suke, suna daukan fasinjoji,
haka suna nan a mafi yawancin su cikin kasan ga su, kuma ba su da union suke ciki. To abin da muke sani ne mafi yawancin su motocin manya ne. Me yasa nace maka motocin manya ne? Domin series of meetings da muka yi da manya kan cewa a sanda za a yi a kawai da wawa na manya, an sun karbi maganan da hannu biyu kan za su yi muhawara kan wannan zance. In gari yawa sai ga maganan ya sha ruwa. Zai shi mu dangana shi kan political dispensation da muke ciki a zamanin ga. Political parties mu da ke shugabancin mu kasan nan suna duban cewa kaman everybody is a voter. Kowa vota ne. Maybe in you use one measures on that, it will affect the fortunes of his party in the near future.
Wato kowa duka yana da daman kada kura'a, a don hakan ya dauki mataki akan me shi zai yi mummunan tasiri kan sakamakon zabe da zai shiga
haka. For example, kaman fage mun galke yawo cikin zangonnin a daidaita sahu, law ya nuna musu ga yanda yake mata kuri. An ce parliament za su implement law da yake za su ba su hanya su yi aiki, but
and the law enforcement agency are not doing their work effectively. Instead of one passenger, they now say three or four. It is not a commercial transport operators. Like at the moment, privately. So we should more. You are at risk. Driver is at risk. LI-2180, you are not going to be able. But what do we see in Ghana? And the law is under the carpet.
Is that good enough? I'm she bayani the kaki. Mafi akasana hazura da ake fuskanta ma yana da nasaba da masu harkar adiri ta sahu kuma dukan kasan Ghana ma bi amince su yi aiki su samar da kudaden shiga ba tukuna ko ba haka ba kuma mutum biyu ya kamata su ainihin dauka amma shi suna daukan mutane fiye da biyu yana da gaskiya abin da ke haifar da wannan matsaloli
regulation ya nuna kaman 3 weeks ke ga precisely one example yes adedita gangaro nan zai kawo passenger macin da ke aje da ice water da drinks that take serve sai dauke ta yar da ya dauke kuma sai sa ya gudu Allah sa nan jama'a ne sai aka kamo shi in about 30 minutes sakani minti 30 da aka yi ta asibiti sai ta mutu last week an sai shekara 10 sarka kaga ne ko don shi inda ana samun good regulation kan wasu wannan ababa ina jin da komai mu ya je daidai yanda muke so mu ma a kiyaye rayuwar mu da lafiyar mu da iyalan mu baki daya
dan kare da karshe wani mataki ne ku kuke dauka domin ganin an rage yawan hasari a Ghana sa'annan kuma stakeholders wani collaboration kuke yi da su akwai training da ake yi domin tabbatar da cewa an rage yawan hasura
well as transport unions most especially GPRTU muna educating drivers and any driver bin mu muna ba su training kai da kai muna ba su training kai da kai da yake za su kiyaye lafiyan jama'a kaman kan road safety authority mu da su muna haduwa da'iman muna tafiyar da lamarin da ke kasanga mun shi san ce maka specifically last year accident ya reduce mu da su muna miti saboda shi addu'a dai muke yi mu kiyaye kanmu kuma Allah ya kiyaye mu don accident has no respect for anybody irrespective of your color
to madalla anan ne kuma zamu dakatar da wannan shirin sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin bakon namu Malam Muhammad Kana sakataren kungiyar GPRTU ta masu motoci masu zaman kansu ta kasa da shi wakilin Hamza Adam da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Daji Balawi da ya hada mana sautin shirin Baba Yakubu Mutsari ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice
jama'a shugaban rundunar sojojin Sudan kuma shugaban gwamnatin rukun ƙarya ta ƙasar Abdul Fattah al-Burhan ya sace mataimakin sa Muhammad Hamdan Daglo wanda yake jagorantar rundunar sa kai ta RSF matakin ya biyo bayan yadda bangarorin biyu suka rikide suka zama makiyan juna inda fada ya barke tsakanin su fiye da wata guda da ya gabata taron kasashen kungiyar G7 masu karfin tattalin arziki ya bukaci kasashen duniya su tashi tsaye wajen dakile mummunan tasirin sabuwar fasahar kimiyyar da ke kwatanta ayyukan bil'adama wato artificial intelligence a turanci kungiyar ta ce wani lokaci a wannan shekara da muke ciki za ta kaddamar da tsarin muhawara da tattaunawa game da yadda za a rungumi tsarin amfani da wannan fasaha ta hanyar da ta dace hukumomin kula da fannin shari'a na kasar Iran sun ce sun zartar da hukuncin kisa ga shugaban kungiyar da ta yi safarar wasu mata yan kasar ta Iran zuwa kasashe makwabta domin sana'ar karuwanci hukumar shari'a ta Iran ta ce wani mutum mai suna Sharus Saknuri wanda aka fi sani da Alex shine shugaban kungiyar kuma shine jagoranci safarar yan matan zuwa kasashen Larabawa kamar yadda kamfanin dillancin labaru na Mizan ya ruwaito
to ma sarare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu ne yau sai kuma idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya Niger da Niger karfe 8:30 ke na agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kam a madadin Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya taya ni gabatar da shirin sai Daddy Balawi da ya kula mana da sauti ya kuma bada umarni da engineer mu na yanzu ne Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.